أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، يوم مسلمين مسورة رم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dukkan godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u amma an gane addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Cikin darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi muhimmancin kiyaye baki da halshi, muhimmancin lizimtan shuru da kawaici a cikin tafarkin gyara ɗabi'u da kuma neman kusanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, inda muka ambaci kuma sashen natijoji da albarkatai wanda za a samu a cikin al'amarin kiyaye halshe da kuma kiyaye baki da lizimtan kawaici, kuma da abin da ya shahi irin haɗurra wanda mutum zai iya faɗawa a cikinsu, sakamakon rashin kiyaye halshensa, sakamakon rashin kiyaye bakinsa, sakamakon rashin lizimtan kawaici. Insha Allah yau ma za mu ƙarasa a cikin wannan maudu'in, inda za mu yi bayanin dangane da aibubbuka wanda suke ƙunshe a cikin rashin kiyaye halshe, da ma hanyoyin da mutum zai bi wurin ganin cewa ya kare kansa daga haɗurra wanda mutum zai afka a cikinsu ta hanyar halshe, ta hanyar bakinsa. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai mana jagora a cikin wannan darasin insha Allah. Kamar yadda muka bayyana dangane da abin da ya shahi halshe, halshe yana da matuƙar muhimmanci a cikin amaliya, a cikin al'amarin aikin gyaran ruhi da kuma kyautata ɗabi'u. Saboda haka lokacin da ake tarihin magana dangane da abin da ya shahi kyautata halshe da kuma gyaran shi da ƙoƙarin kare shi, kare zamanto ya kauce hanya. So da yawa mutane za su ɗauka cewa kenan a nan wurin abin da ya dace kenan mutum ya zai lizimci shiru, saboda kenan kar mutum ya yi magana. To wannan so da yawa mutane sukan wuce iyaka cikin fahimtar abin da ake so a ce cikin wannan maudu'i. Sai ga mutane sun ɗauka cewa abin da ake nufi kenan shi kenan, koma menene ka gani, koma menene ka ji, kada kai magana, kawai ka lizimce shiru, kuma ka lizimce kawaici, kawai shi kenan. Wannan kuskure ne. Abin da ake magana shi ne mutum ya lizimce tawazun, mutum ya lizimce tsaka-tsakiya a cikin al'amura, ya kasance ba tare da ya taƙaita ba, hakanan kuma ba tare da ya wuce iyaka ba. Ya lizimce abin da ake kira haddul wasat, tun kenan haddi, iyaka wanda yake tsaka-tsakiya, kai baka wuce iyaka ba, sannan kuma kai baka taƙaita ba. Wannan yana buƙatar me? Yana buƙatar al'amura da daman gaske. Kenan mutum ya kamata ka sani ne ina ne ya kamata kai magana, ina ne bai kamata kai magana ba. Tabbas magana, in za a kiyasta tsakanin magana da rashin magana, za a ɗauka kenan magana shi ya fi. Saboda me? Saboda akwai al'amura da daman gaske wanda mutum zai yi ta hanyar magana ne. Akwai irin su sallah, akwai irin su karatun Alkur'ani, akwai irin su umarni da kyaukyawa da kuma hani da mummuna, wannan dun ta hanyar baki ne. Kenan addinin musulunci mafi yawa ya yi tarkizi akan magana, mutum yayi magana wurin kokarin gyarawa tsakanin mutane, mutum yayi magana wurin yi wa mutane wa'azi da shiryar da su, mutum yayi magana wurin kokarin kyautata dabi'un mutane, yaje yayi wa'azi da abin da ya kama da haka. To amma dangane da shiru kuma shine, idan ya kasance mutum baka da abin da zaka gaya, idan ya kasance ba wani bayani wanda zaka yi wanda zai amfani mutane, to abin da yafi dacewa shine wajibinka a nan wurin shine ka lazimci shiru, wanda shi wannan shirun shi ma mujarradin shi ba yana da kima bane sai ya kasance mutum ya kasance yana shiru ne tare da tunani, tare da tadabburi, cikin azama na Allah subhanahu wata'ala, a cikin azama na ayoyin Allah subhanahu wata'ala, kana daukan darasi, kana daukan ibra a cikin al'amura wanda suke faruwa na yau da kullun cikin rayuwa, domin kai istifada da su a cikin al'amarin addininka. Wannan shine kenan, kada ya zamanto kaga an saba ma musulunci, kaga an sa'a ma gaskiya, kaga an kauce ma kyawun dabi'u a matsayinka misali na malami ko kuma a matsayinka na dalibi na addini, sai zamanto ka lazimci shiru. Na'am, wannan bayani gurgudu kan abinnan marahil na umanni da kyaukyawa da kuma hani da mummuna, abin da ya shahi ki da zuciya, magana da baki, da kuma amfani da aiki da karhi. Wannan gurgudun waɗannan marahil da muke magana. Amma abin da ya zama lazimi shine zamanto mutum ya zamanto yana magana, yana faɗin gaskiya, yana irshadin mutane, yana ma mutane nasihohi, yana ma mutane wa'azi, yana kwatanta musu, yana bayyana musu abubuwan da suke da amfani gare su cikin rayuwarsu na duniya da na lahira. Wannan abin yabo ne, kuma abu ne wanda shari'ar musulunci ya yadda da shi kuma ya kwadaita a kansa. Kenan wannan baya da sabani da abin da muke magana kansa dangane da shiru da kuma falalan shiru da irin tasirin da yake da shi wurin tsarkake mutum da kuma kyautata dabi'unsa kowanne a mahallinsa. Kenan inda ya kamata kai magana, yana da kyau kai magana, kuma kai magana, magana mai amfani wanda yake bai wuce hankali ba kuma bai wuce da'irar shari'a ba. Inda kaga cewa shiru ya kamata kai kuma wazifanka shine shiru, to wannan shi yafi dacewa kuma yana tattare da waɗannan falalolin da muka ambata. Saboda haka kenan lazim ne ya kasance mutum ya kiyaye dangane da wannan. Kuma abin da ake magana dangane da abin da ya shahi miyagun ɗabi'u, daga cikin su maganganu da kuma labaru wanda ba su da kyawu wanda suke tattare da haɗurruka, lazim ya zamanto mutum ya iltifati gare su. Nan za mu ambace sashen kwatan aibobi na halshi, wanda dalilinsu ya kamata ya kasance mutum ya nisance aiwatar da halshi a janibin sharri. Domin malaman akhlaq sun kassama halshi kashi biyu, sun nuna akwai kashi na farko wanda shi ne ake kira lisanul khair, wato halshi kenan alkhairi. Kashi na biyu kuma wanda ake kira lisanu shar, lisani halshi kenan na sharri. Wannan malaman akhlaq sun wannan bahasin, halshin da ya kasance ba abin da yake hita daga gare shi sai alkhairi, sai abin da Allah ta'ala ya yarda da shi, sai abin da ya daidai da hankali, sai abin da yake amfanan mutane duniyarsu da lahiransu, wannan halshi ne na alkhairi. Halshin da ya kasance kuma ba abin da yake hita daga gare shi sai abin da ya saba ma hankali, sai abin da ya saba ma shari'a, sai abin da yake cutar da mutane duniyarsu da lahiransu, wannan halshi kenan na sharri, wanda lazimi zamanto mutum ya nisance shi. Kenan in mutum ya duba a cikin riwayoyin addini musulunci da ma ayoyin alkur'ani, irin albarkatai da fa'idodi da maslahohi wanda suke tare da halshi na alkhairi, wannan zai kwadaita shi, ingiza shi zamanto ya lazimce halshi na alkhairi. Hakanan kuma idan ka duba dangane da aibobin da halshi na sharri yake tattare da shi, da kuma hadarin shi a cikin rayuwarka na duniyanka da lahiranka. Wannan zai ingiza ka, zai kwadaita ka, ya zamanto ka nisanci wannan. Shi yasa zamu ambace sashen aibobi wanda malaman akhlaq suka bayyana dangane da abin da ya shahi halishi na sharri, kamar yadda muka bayyana fa'idodi da kuma albarkatai wanda suke tattare da halishi na alkhairi cikin darussan da suka gabata. Na farko, yana daga cikin aibobin halishi na sharri. Malaman akhlaq suna cewa al-kalamu fi ma la ya'ni al-insan, wato mai kasance mutum yana magana cikin wani al'amari wanda yake bai shahe ka ba, baya kallon ka, baya da wani alaka da kai, bai da wani irtibati da kai, bai shahe ka ba. Rayuwa ne na mutane shakhsiya wanda ya shahe su, bai kamata ya zamanto kai ka sa bakinka a cikin sa ba. وليس له أثر مادي ولا معنوي في حياة الإنسان. وتم يا كسن شيء بيدا وني تأثيري أشكن رأيوانا مادة نمتون هكذا نكون بيدا وني تأثير أشكن رأيوانا معنوية نمتون. وتم بيدا وني تأثيري أشكن رأيوان كنا دنيا دنا لاهرة. سيزمون توكا سبعة كن كأنا ورا. وني أنا ده أشكن أيبو بين حلشي na sharri, wanda yana tattare da matsaloli da daman gaske wanda zasu biyo a cikin wannan, a cikin duniyar mutum da ma cikin lahiransa. Kina ya kamata ya zamanto saboda wannan mutum ya nisance halishi na sharri, abinda zai sanya ka cikin al'amuran mutane wanda bai shahe ka ba, bai da alaka da kai ta gaba ko ta baya. Ba abinda zai jawo maka sai asara, tana yiwa a zage ka, tana yiwa a wulakanta ka, tana yiwa a kada darajanka, sakamakon ka shiga cikin abinda bai shahe ka ba, ka shiga cikin abinda yake bai da wani alaka da kai. Shi yasa zo cikin sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya zamanto ya bar abin da yake bai shahe shi ba, abin da yake ba da amfani gare shi, abin da yake kawai cutar da shi ne zai ba zai kara shi ba. Yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya zamanto ya nisance shi daga cikin su magana a cikin abin da bai shahe ka ba. Hakanan aibi na biyu, muna da as-sarsaratu wal kalamul lagw, sarsara da kuma magana na lagw, tun yawaita magana cikin abin da yake baya da amfani gare ka cikin duniyanka baranta na lahiranka. Wannan aibi ne daga cikin aibobi na halishi na sharri. Kenan tunda baya da wani fa'ida wanda zai jawo maka, kenan zai jawo maka asara, dan bai yiwa ya zamanto kai aiki wanda yake baya da wani tasiri, kuma ya kasance aikin da kai yana da tasiri cikin duniyanka ko lahiranka, kuma ya kasance yana tasiri cikin duniyanka da lahiranka, kuma ya kasance bai da tasiri a cikin su, kenan yana da yana cutar da su kenan. In har ya kasance bai da tasiri a cikin su, baka da wani manfa'a ciki, kenan lokacinka ya ce gaban zasu, wannan kuma ya cutar da lahiranka, ya cutar da ma duniyanka. Hakanan aljidal wal mira, aibi na uku daga cikin aibobin na sharri, yawaita jidali da kuma ja'in ja akan al'amarin da bai kai bai kawo ba. Ya zo cikin sashen hadisai kan cewa mumini ya kamata ya nisanci jidali da ja'in ja koda ya kasance yana da gaskiya. Wannan daga cikin sifofin mumini. Idan ya kasance mutum bai da tasalluti kenan akan halishin shi, to komai zai aikatawa, sai kasance yana maganganu wanda ba su da tsari, wanda ba su da fa'ida cikin rayuwarsa na duniyansa bananta na rayuwarsa na lahira. Sai kasance ya shiga jidali, ya shiga jayayya wanda babu wani samara a cikinsa, ba wani natija na kwarai wanda zai amfani duniyanka bananta na lahiranka a ciki. Za ga ya shakaltu da wannan. Al-khusumatu wan-niza' wal-lijaj fil kalam, hakanan zaka samu daga cikin aibobin halshe na sharri akwai khusuma mutun zai kasance ya shiga cikin rigingimu da ja'in ja da lijaji a cikin magana ya zamanto ba wai ana son a cimma al'amarin gaskiya bane ba ana son a cimma natija bane kawai ana son a nuna isa ko iya magana ko abin da ya kama da hakan wannan yana daga cikin aibobin halshe wanda lazimi ne mutun ya iltifati zuwa gare su ya lura da su kuma ya zamanto ya nisance su at-takallumu hawla al-munkirat مثل الشراب والقمار وما شابهه متي يي مغانا ا cikin al'amuran da suke al-munkarat abubuwan da shari'a take shari'a bata yadda da su ba zo ne zaman to yana magana akan su ko yana tada yana yaba su yana nuna kiman su yana kudaita mutane zuwa gare su kan abin da ya shahi shangiya ko caca ko abin da ya kama da haka to zunubai kenan zaman to kana magana cikin akwai mutanen da ba su da komai sai su zo su kwadaita ma mutane zulumai wannan duk yana daga cikin aibobi na halshe wanda ya zaman to lazimi mutum ya nisanta saboda ba wannan natija na kwarai wanda zai jawo ma mutum in ban da asara saboda haka a takaice aibobin halshe suna da yawa sosan gaske cikin waɗannan takaitattun darussa yana da wahala ya zaman to mu ambace dukkanin su saboda za mu tsawaita amma a takaice fahimtar wannan yana da muhimmanci zaman to mutum ya ga aibin halshe kuma ya ga gane cewa ba da wani amfani gare shi sai cutar da shi da zai yi cikin duniyarsa da lahirarsa sai zaman to ya nisance su da fatan Allah subhanahu wataala zai sanya mu cikin masu nisantan aibobi na halshe ya sanya mu cikin masu lizimtan alkhairai da fa'idoji na halshe sanya masu kiyaye halshen su masu lizimtan shari'ansa da tafarkinsa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin